الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم جمعة 23 ووتر رمضان شكرا تجدوا يا لتريه إلى 44 واندي دي دي دا شاهد ووتر هؤو شكرا تجدوا بي دا 23. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Imam Malik da ke gida, muna nan cikin karatunmu na suratul An'am. Malam zai karanta mana aya ta 156. وأنها صراط مستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
mustaqiman daidaitacce fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u as-subula kar ku bibiyi tafarkai wa tafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga tafarkinsa zalikum wasaqum bi wannan shine abinda aka yi muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa. Allah maɗaukakin sarki yake ya gaya mana bisa harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na daga wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'ummarsa tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Wannan shi ne cikon aya ta uku wanda ke karkashin wasiyoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wato al'ummarsa bisa umarnin Allah madaukakin sarki karkashin ayoyinsa, karkashin wahayi da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki yace bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati, kuma ya Rasulullahi ka gaya musu wannan shine tafarkinka. Wannan abin da aka faɗa na cewa mutane su kiyaye shirka, su kyautata wa iyaye, kuma sannan wato su kiyaye kashe ƴaƴansu, su kiyaye kashe rai, su kiyaye tauye mudu da dukkanin abubuwan da aka faɗa a bayan nan, wannan shine tafarkinka ya Rasulullahi. mustaqiman kowane shine tafarkin da yake daidaitacce wanda babu farkata a tare da shi fattabi'uhu umarni a kai shine kuma ku bi shi ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na shaitanu ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na bin son zuciya ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na wato ƙarya da kuma wato ɓata ku sake su ku bi tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ku a kai wanda shi ne wato ba za a haramta abinda Allah bai haramta ba ba kuma za a halatta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ba kuma wajibi ne a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ladabi kar a haɗa shi da wani a wajen ayyuka kar kuma a haɗa shi da wani a wajen girmamawa a daidaita Allah maɗaukakin sarki da dukkanin wani abu da ba shi ba kar a daidaita su a wajen girmamawa domin girman Allah ya ɗaran ma kowa wannan shi ne tafarki da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya bi shi kuma ya umarci al'ummarsa da su bi wala tattabi'u subula kar ku bi tafarkai daban-daban akwai tafarkai da yawa waɗanda suna nan akwai tafarki na bin son zuciya akwai tafarki na bin hawan nafs akwai tafarki na bin shaitan akwai tafarki wato daban-daban waɗanda suke nan waɗanda mutane suna cin karo da su wanda da zaran mutum ya karkace daga wancan tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta kuma manzon Allah ya ce shi ne tafarkinsa to da zaran mutum ya kauce daga wannan tafarkin fatafarraqa bikum an sabilihi to wannan hanyar da ka bi ko yaya ka bi ta da zaran ka gane to za ta raba ka da bin tafarkin Allah madaukakin sarki domin shi tafarkin Allah guda ɗaya ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati dan a nuna maka cewa tafarki ne guda ɗaya tafarki ne guda ɗaya dan haka da zarar ka bi wani tafarki to shikenan ka bata fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal ba wani abu a bayan gaskiya sai bata da zarar mutun ya kauce wa gaskiya to bata zai bi Allah madaukakin sarki ya ce fala tafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku daga bin tafarkin Allah madaukakin sarki zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan abinda aka faɗa a baya shine akai muku wasiya da shi kamar yadda kuma muka sani cewa ita wasiya wani abu ne da ake samu daga wanda yake ƙwararre masani wanda wato yake yin ta ga wanda bai kai shi sani ba duk sanda ka ji an ce wasiya to wato wani abu ne wanda yake wani ne ƙwararre masani akan abu wanda waɗanda yake wasiya su ko ba su san wannan abu ba shi ya sa ma a mafi yawan lokaci ita wasiya ta fi zuwa a lokutan da wato suke fi kowanne muhimmanci suka fi kowanne muhimmanci shi ne za a ga tana zuwa ko lokacin mutuwa ko lokacin kuma wata rabuwa wasu wataƙila ba za a sake haɗuwa to a mafi yawa sannan wasiya take saboda mutum ya gwada rayuwa ya rayu shekara 50 60 70 ya yi duk wata mu'amala duk abin da ake a rayuwa ya gani to idan ya zo zai mutu ya ga shekaru sun ja to sai ga yana wa yara 'yan shekara 10 20 30 waɗanda suna da sauran kallo sai ya musu wasiya shi ya sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi shi karo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya daga cikin sahabbai wani ruwa da yake cewa wa'adna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan muwaddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya ya mana wa'azi irin wa'azin mai ban kwana saboda shi mai ban kwana shine san cewa ba zai sake dawowa haka nan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai koma ga Allah tunda shi ma masani ne ƙwararre ne ba wanda ya kai shi addini ba wanda ya kai shi sanin Allah dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biye musu sai ya ce usikum bi taqwallah wasami wa ta'a ina muku wasiya da tsoron Allah da kuma asamu ji wato in shugabanni sun yi umarni a ji wa ta'a kuma a yi biyayya ma'ana duk wanda ka samu kanka a ƙarƙashinsa to ka ji abin da zai faɗa sannan kuma ka yi masa biyayya domin da wannan ne rayuwa za ta tafi in dai ya zamana babu ji babu biyayya a tsakankanin shugabanni da jagorori da waɗanda suke jagoranta su ba abin da zai yi ba abin da zai yi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala anan sai yake mana tunda shi kuma shine mafi sani shine ya san gaibu shi ya san abin da gobe za ta haifar har zuwa ranar alkiyama har bayan alkiyama ma Allah shi ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala yake mana wasiya dan shi ya san me zai zo a bayan rayuwa ya san me zai zo a bayan mutuwa dan haka sai yake mana wasiya da ruko da abubuwan da za su kubutar da mu idan an je lahira gidaje biyu ne kawai a lahira daga aljanna sai wuta babu wani gida bayan waɗannan duk wanda ba gaishe aljanna ba to yana ɗaya ɓangaren ne duk wanda ba gaishe a ɗaya ɓangaren ba yana aljanna ne babu wani gida bayan wannan to tunda dai gidajen nan guda biyu ne ga kuma Allah wanda ya zaɓa wa bayansa na gari ga wanda ya zaɓa wa bayansa waɗanda za su suka saɓa mata to shine sai Allah yake mana wasiya cewa ga inda nake muku wasiya ku bi domin shine ne tanadin abin daɗi da farin ciki da kwanciyar hankali a ƙarƙashin sa duk wanda ya bi to zai gamu da wancan farin cikin da kwanciyar hankali da nutsuwa a ƙarƙashi wanda bai bi ba ittaba'a subul dan haka ya bi ta tafarkai su kuma wannan tafarkan sun raba shi da hanyar Allah subhanahu wata'ala an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud kamar yadda imam ahmad bin hanbal ya fitar a cikin musnad dinsa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbai khatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khattan bi yadi sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana musu wani zane da hannunsa kuma mazala yana tare da sahabbai saboda ƙwarewa ta koyarwa an faɗa da baki sun ji amma sai ya musu faratu kalidan su gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zana zane haka a kan kasa suka gani kaga kowa hankalin sa zai bi kai kenan thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada sabilullahi mustaqima wannan shine kwatan kwatin hanyar Allah daidai tafiya wannan hanyar zanen da uba nayi kwaya daya to yanda kaga wannan zanen kwaya daya kuma a miƙe ya tafi ba inda zai kai ka sai zuwa ga Allah ba inda zai kai ka sai zuwa aljanna wannan zanen guda daya to shine tafarkin Allah da zarar ka ga abubuwa sun rarrabe to akwai matsala saboda Allah guda daya ne Allah guda daya ne dan haka da zarar ka ga abu ya rarrabe to an samu matsala hanyar Allah guda daya ce wa qatta an yaminihi wa shimalihi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya nuna musu wannan guda ɗaya yace wannan ita ce tafarkin Allah sai kuma ya bi jiki ya dinga zane gefe dama da hagu yana zazzanawa yana yin wasu wato kamar jijiya a jikin karan dawa ai za ka ga yayi jijiyoyi dama da hagu to sai ya zazzana musu thumma qala hadhihi subul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sune tafarkai laysa min ha sabilin babu wani tafarki daga cikin waɗannan tafarkan illa alaihi shaytan fa sai akan akwai wani shaytani akan wannan ya du'u ilaihi yana kiran mutane zuwa gare shi ana duk waɗannan a jikin tafarkin Allah suke makalewa ba wai za su ce maka bane zo mi kafirci ba zuwa za su ce ma zo mi kafirci sai ka ce ai Allah ya hana kafirci ba haka bane a jikin tafarkin da manzon Allah ya zo da shi sai ya zo ya manna naka a jiki sai ya ce ai wannan ma na annabi ne domin sai ya kira ka zuwa kansa manzo Allah ya kira wannan ma kiran da suna shaitan kuma kamar yadda muka karanta a baya dama ya san da hadisai da dalilai sun tabbatar mutan mana cewa akwai shaitanu a cikin mutane akwai shaitanu a cikin aljanu shi shaitan shine kawai wanda yake da wata barna a cikin mutane wanda suka kowa shine a cikin shi shedan ai dama kamar yadda masarar sakana ne aljinni ko aljani amma da yazo da barna da tafi ta kowa a ciki to shi aka ce wani shine shedan to haka a cikin mutane wanda yazo da wata barna wanda ta zarta ta kowa to wannan shi ma sunansa shedan dan haka wato kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce wama arsalna min wama ja'alna min qablika wama a cikin ayar da mun karanta ta وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله سبحانه وتعالى yace haka nan dama mun sanya kowanne annabi a tare da shi sai ya samu wato sheidanu daga cikin aljanu da kuma sheidanu daga cikin mutane shashi yana yi wa shashi wahayi yana kawata wa juna abin da zai fada to haka zaka samu ita hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce in karfaya daya to sai ka samu wani kuma sai zo sai dauki naka zaran sai ya makala a jiki sai su tukuru kuma mu rike wannan to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana gashi akan kowanne tafarki akwai sheidani yad'u ilayhi yana gayyatar mutane yana kuto karka dauka wai zuwa zakai ta fada kai kai a wani ne zai tsaya yana tsaya ta hojin ya kawata maka ya zo ya kwadaita maka abubuwa na daban-daban wanda zaka dauka cewa Allah da manzon Allah kace wa hidima amma kuma kun rabu da Allah kun rabu da manzon Allah tun a karam fari wani zai zo maka da zance ne shi girmama annabi zai wani yazo ya ce maka shi girmama Allah zai wani yazo ya ce maka shi san annabi yake yi wani to amma sai kaga shin yanda yace yana san annabin haka annabi ya koyar da soyayyarsa tunda soyayyar manzon Allah ibada ce shin hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yake a so shi ba mun karanta ba cewa soyayya ta kai wasu har sun je sun so bawa da shi bayan Allah har suka ce dan Allah ne شيئا أنه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم كركوي من سوية إذن سوية دا نصارى تكيو عيسى بن مريم وان دا قرية والسوية كجيسك تكاي وان ننصبو لسنسو دميكي مطلين سياوك عطي دان قدر دي دان الله نيكو ميه كي مسوى ما سوية بناك وانا حكا دي زوية درجة دا نسيتي نسوية يعني قدومي بي ناك سيه بي سيه نونا مكا سوية ما أقوي akwai dan jabar annabi ai duk soyayya ce ai duk soyayya ce ko me hada annabi da dan jaba ki ai wannan dan daudin annabi ne ko me hada annabi sallallahu alaihi wasallam da dan daudu oho an fahimta wannan ai Allah a bakin su san zaka ji har wata magana ake irin matan nan na banza a ce wai su ma ai irin na annabi wato abubuwa wani yazo ya saka a gaba yace ibrigima da annabi ko sai ga mutum ya san yana ta burgima wai saboda annabi yake burgima to me burgima za ta yi manzon Allah me tsalle da tunuwa zai wa annabi dan Allah ne bugun kirji zai wa annabi lokacin da duka kirji da kisan annabi ne dan Allah ne bugun kirji ina ma annabi ya san kana yi to kowanne dama zai zo ne da nasa ya dan fara gashi na mun zan masan annabi ba a so annabi bane sai akan mu akan mu aka fara san annabi ne to me yasa mu koyi sallah da gojen mu ɗin can mu koyi azumi da gojen ko ba mu koyi soyayya da gurin su ba ko dai kawai ku anna hada innaha sabilun ala sabilillahi aka makala ta abiki in dai haka ne ko ai azumin da muke a gurin su ba kai masoya annabi ne duk kuma wanda ya zo duk duniyar nan ba wanda ya isa yanzu ya zo da kikiri zai ce ya fi san annabi ba wanda ya isa ya zo ya ce ya fi san annabi kai ya ce ya kai su ma babu wanda ya isa wani da dai da karatun Qur'anin kirki bai tsaya ya koya dan ya yi dimtsa manzon Allah karatun Qur'ani na kirki Fatiha ta kirki bai tsaya ya koya saboda hidimta annabi amma sai zai ce maka shi ma masoyin annabi ne kuma zai yi kaza zai yi kaza. Al-Abbas bin Abdul-Muttalib za a tafi yakin mota, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in komandan farko da na nada ya mutu kai ne za ka karba, kai za ka karba cinca. Jabir bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam kai za ka karba cinca. Sai manzon Allah ya ce maka in aka kashe ka ka ji ba, in aka kashe ka Abdullahi bin Rawaha ne zai karba. Kafin ya tafi da je gida da ke manzo Allah ya ce in an kashe wani ni zan karbi tuta, in an kashe wani ni zai karba, don haka ni ba zan dawo ba, ni ba zan dawo ba. Kamar fice mai aka je ka ne za a kashe ka, kai tsaye kawai sai mai aka je ka za a kashe ka. Abin da aka ce wasu ke ya kuma tafi ya yi wa iyalansa salamu alaikum salamu alaikum ni ba zan dawo ba. Jama'a sai ka lokaci yanzu ka kai wannan sanar dai wanda ko cikakken fatiha baka iya ba, ko cikakken sura sura izu sai baka iya ba, mai kyau ka zauna da karanta, amma kuma kai ne za ka zo ka ce wani shi ne baya san manzon Allah. To akwai shaitani suna nan, suna nan, shi ya sa za a ga gashi nan ana tafe ana tafe ana tafe, sai ga kuma wani abu ya bullo, sai ga wani abu ya bullo, shi kenan mutane sun dauka kaɗe-kaɗe da wake-wake yanzu shi ne kawai matan annabi, shi ne kawai san annabi. In da ka fi zo ka ce jama'a mu bar komai mu bar annabi, daga nan zai mamaki ce wannan yana cikin mukin annabi ne. Shi ne saboda ka ce abin komai a sa'a ba ne, sai su ce wannan shi ne mukin annabi, an fahimta shi ne alamar ka ta farko, alamar ka ta farko kenan da an ji ka ce jama'a mu rika tsayawa kan abin da annabi ya ce, to daga nan zai mamaki. Eh wannan dan ɗaya hannun ne, an fahimta shi shi ne. To kaga kenan kamar yana alamta shi ba a zuwa ba annabi shi kadai ba, amma kuma shi ya fi kowa san annabi. Kuma me za ka gaya wanda kake so kuma kana saba masa? Babu ai, kawai yana saba maka ba. Yanzu wanda yare likita zai yi ya ce wa yaro yana son ka? Ba yaron da zai da likita yana son ka, saboda me? Saboda allura. Amma wanda yare za a gaya mai babansa baya son sa, so da yana sai maɗa alewa da ɗan yabas da ɗan kaza, shi yake so da abin da yake so yake masa. Za ka duk ko da ka zo ka ce yaro kai babanka baya son ka, wallahi ka yi faɗa a banza, ka zo yana ganin likitan nan, in dai an samu kai shi wani lokacin ba sai ɓuya a bayan uban, saboda uban ne mai son sa ba likitan ba, uban ne mai son sa ba likitan ba. So ba yanda za a yi, ba wani abu da ka isa gaya manzon Allah in dai ba za ka bi shi ba. Ai soyayyar ta kama bin annabin ne ai, an fahimta. Soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ne, imani ne, ba wani wanda ya isa sai yana da imani a duniya ba ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi babu shi, babu shi. In dai imani ne da kai ba ka san manzon Allah, to wallahi ka je ka buga ka aje, wallahi wuta za ka shiga, wallahi wuta za ka shiga. So da abin da za ka yi ka ci karo da abin da Allah ya ce, su cin da ka ci karo da abin da Allah ya ce, to wallahi kai ma ka ci karo da mutane kawai kanka tsaye, wallahi duk wanda ka wallahi ka rantse ka kuma rantsewa, duk wanda ka gani ba ya san Allah wallahi ka mutane, in dai ya mutu a haka wallahi ba inda zai shiga kai, ba shi da wani gida bayan wannan, dan gidan aljanna na masoya Allah da manzon Allah. To shi ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam akai shaitani yana kira, dan haka kuma shaitani na dama Allah ya gaya mana yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl huwa, kar ka dauka wai da kiki ne, a'a yana da basirar da ya iya komai, da basirar da kar ka dauka wai zuwa zai wai So wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shedan yana kiran mutane zuwa wannan tafarki kuma qara'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo wannan gaba sai karanta sai yake cewa wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabila farku bi tafarkai dukkan sauka to shikenan da tarba ku da tafarkin Allah da aka duk wani lantin za a faɗa duk me za a faɗa manzon Allah ya haifi kowa iya magana Allah ya saukar da alƙur'ani ya fi kowa iya bayani na haka in dai aka wuce nan to sai mutum ya rabu inda ya wuce Allah ya tabbatar da rigakafin mu ya ɗora mu a kan hanya madaidaici a ya fahimtar da mu kurakuranmu mu gyara tun kan lokaci ya ƙure mana Allah madaukakin sarki yace zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun wannan shine wasiyar da Allah subhanahu wataala yayi muku dan ku samu wato domin da ita ne za ku samu takwa wayannan abubuwa da aka faɗa a baya waɗannan sune hanya da mutum zai samu takwar Allah madaukakin sarki a karkashin su babu wata hanya ta samun takwa sai ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa domin kamar yanda yake aqida ce ta ahlul sunna al-iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya shi iman haiku wato wani abu ne da yake karuwa flexible ne wani abu ne da yake karuwa kuma yana raguwa to yana karuwa ne da gun Allah kuma yana raguwa da sabawa Allah daga san da mutum ya fara sabawa Allah to sai kuma wato imanin sai fara baya ya fara baya idan kuma ya da yana bin Allah sai imanin sai ta gaba bin Allah da sahabbai suka yi shi yasa suke iya nika rayuwar su a cikin nan an ce Jafar bin Abi Talib da ya tafi wannan yakin da maza Allah ya tura shi yakin mauta da aka tare hannun da yana ya rike takobi da hannun dama shine komanda ya rike wato tutar annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu da aka tare hannun tutar hannun dama da takobin take hannun da aka tare hannun hagun da takobin take kai da tutar take kai da kuma tutar ta fadi sai ya cika takobin sai ya kama tutar saboda tutar manzon Allah ta tafi da saboda alamar yaki in tuta ta je kasa to shikenan kuma wannan jarumai kowa gabansa faduwa yake yi al'amari ya baci tun a da can ma haka sa'an tara suke faɗa cewa suna tafiya da tutoci su tafi da tuta su tarar da tutoci farare su mai da su jajaye da jini su kwantar da su a ƙasa da zarar tuta ta kwanta ai ko a ƙasa da kake ganin wannan tutar da ake ɗagawa ran da dukkan an zo an cire tutar ƙasa aka ce ƴan tawaye sun zo sun cire tutar ƙasa me yake nufi sun kwace ƙasa to shi ma da tutar manzon Allah ta faɗi ya gwammace ya tsaya yanzu a ƙara ta kashe shi tunda an sare hannun da tutar take sai ya cika takobin yanzu ya saki ransa ke ya saki garkuwar da yake kare kansa da shi ya saka sai ya rike da hannunsa na dama sai ya kama tutar sai aka datse hannun dama ragowar dungulmin da ya rage tunda ba daga kafada ake datse hannun ba sai ya haɗe ya rike shi sai da Abdullahi bin Rawaha da aka zo aka tsara masa takobi shi a Ja'far din da aka tsara masa takobi ta shiga cikin wuyansa ya tafi zai faɗi sai Abdullahi bin Rawaha ya zo ya karɓi takobi ya karɓi tutar ba ta faɗi ba har suka yi abin da suka yi ƙarshe Khalid bin Walid Allah ya kawo shi ya karɓi tutar ya rike ya tseratar da mutane daga gurin dan ba wai sun yi yakin suka yi sai ya ratar da mutane aka shi ne daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki haka yaki ya sa wato Usama akan rundunar ta koma da zai ta ƙara ta yakin da aka yi aka fara a wancan lokacin abin bai kai ga nasara. Wannan shi ne tafarkin mazala shi ne soyayyar manzon Allah shi ne kaza amma za ka sha mamaki ko kwanan nan yanzu abin da ya tafi ba za ka mutane a Facebook sun ta wasu maganganu waɗanda wato kamata ya ban malamai su yi magana ban malamai su yi magana amma sai suka zo suka kwakwasa akan ba abin da aka raina irin ilimin addini ko magana akan addini babu da zara an zo yanzu lokacin da COVID-19 ta zo kowa zama ido yake na sun kuma ana ce masa ya ga abin da zai aka kawo sanatai da aka ce ni ta shafa aka kawo facebook aka ce ni ta daura ba aka muka ce ba to likitoci sun ce ai amma addini ba ruwan kowa da ko motsa gidansu ba zai iya ja ba sai an koya masa amma addini ba ruwan ba ya saurara kowa abin da ya so kawai shi zai fara Allah ya sauke mu. Wannan su ne wasiyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi wa al'umma su bi su. Wannan kuma wasiyar shi ne abinda zai ba wa mutane wato sanya mutane su samu takawa Allah ya ba mu takawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma atayna musal kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma atayna sannan kuma mun bawa annabi mun bawa Musa alkitaba mun ba shi littafin at-taura tamaman ala alladhi ahsana cikon ni'ima bisa abinda ya aikata na kyautatawa wa tafsilan kuma wannan littafin zai zama mai ƙarin bayani mai rarrabewa li kulli shay'in ga dukkanin wani abu da ya shafi bani Isra'ila zai bayyana musu komai wa hudan kuma zai zama shari'a ne ga su bani Isra'ila din wa rahmatan kuma zai zama wato rahama ne a gare su la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin ko su sa yi imani da haduwarsu da ubangijinsu su yi aikin da ya dace. Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗora mana zance a nan malamai suna cewa an yi amfani da thumma Ibn Jarir ya ce shi a fahimtarsa da yanda zai fassara ayar shi ne thumma qul ya muhammad mukhbiran anna bi anna ayati musa bi an atayna musa alkitab sannan sai muka umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya bada labari da abinda aka bawa annabi musa na daga ayoyi yace wannan fadin da aka yi adafi ne akan wancan wato ayoyi da suka gabata bi dalalati qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ma'ana kamar yanzu yana ganin cewa a bayan wannan abin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an bawa annabi Musa wato littafi wanda kuma ko daga ji ma ka san ba fassarar kamar yanda malamai suka nuna ya cewa fassarar ba za ta zo a haka ba saboda ko duk ittifaqi ne na dukkan wanda yake karanta alqur'ani duk wanda ma baya karanta alqur'ani ya san cewa annabi Musa ya zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sunna din ba tana nufin at-tartib ma at-tarahim bane ba tana nufin tartib bane a'a tana da ma'ana ne ta wato adabi ce wawo kamar tana adabi ne irin na wawo ana tana adabi ne irin na wawo ita wawo ba ta la tafi da tartib idan aka yi adabi aka jera abu da wawo a larabci baya nuna wannan da wannan da wannan da wannan baya nufin haka su kai baya nufin daga wannan sai wannan ba amma kuma ita tana nufin haka za a ce ja'a muhammad kuma ibrahim muhammad ya zo sannan ibrahim ya zo daga bayan sa amma idan aka ce ja'a muhammad wa ibrahim muhammad ya zo da ibrahim to baya nufin cewa lallai muhammad shi ne farkon zuwa baya nufin haka to amma a nan kuma nan ba ta take aiki tunda a ɗaiɗaikun lokaci a wasu lokutan larabawa suka yi amfani da kuma ɗin a matsayin wawo amma kaɗan ne ba shi ne yawa don haka malamai suka ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirata thumma ataina musa alkitaba sannan mun ba wa annabi musa littafi ma'ana kamar yanda muka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da yake karanta muku yake gaya muku shiriya yake gaya muku wato abinda za ku samu takawa na daga halal da harama da bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya to kafin sa ma baki ne farawa kar abin ya muku nauyi ko al'ummar larabawa kar abin ya muku nauyi ai mun ba wa annabi musa ma irin wannan littafin da yake tambaye muku shin wannan annabin da ya zo muku shi kane ne ya fara zuwa da littafi ku je ku tambaye su ai kun san su kun san inda kuke ku je ku tambaye su da haka anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da alkitab ala rafa wato sanannen littafin nan annabi musa shine at-taura da mun ba iya at-taura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi musa ya ba shi sufi ibrahim wa musa akwai sufi ibrahim akwai sufi musa duk Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi musa shi ma wannan sufi dan haka babban littafin da aka ba shi shine at-taura Allah subhanahu wa ta'ala yake tamaman sanan ladhi ahsana an ba shi wannan at-tauran ne cikin ko kuma ai cikin ni'ima wato dama Allah ya masa ni'ima da ya ba shi annabta ai dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mai yayi wa annabi Musa wato ni'ima ko a cikin suratul Taha da yake idhab ila fir'auna innahu tagha sai kawalan fir'auna yayi tagawa sai Allah ya ce Allah Musa ya ce qala rabbi shrah li sadri kaga ni ima kenan ya nema ko eh na farko ma idza hab ila fir'auna da aka ce je ga gurin fir'auna an nada shi manzo ke ba daraja da tafi ta manzo kaga amma ni ima ta kanta sannan kuma na biyu ana cewa ta buka je wajen fir'auna sai ce rabbi shrah li sadri ya nema wata ni'ima ko ya tsalle amur ya nema wata ni'ima wa al qudrata min lisani wata ni'ima dai ya kawo tsaro wata ni'ima wanda Allah ya jira min al ya nemi Allah kuma ya hada shi da uwansa ya ba shi wannan wanda Allah ya jira min al ya runa a cikin zuciya abin wajibi sunna a cikin zuciya abin wajibi fi amri kai ne sabiya ka fi awon to ka fi an nan ka fi na mu da qala qad utitu su'alaka ya musa wa laqad mananna alayka maratan hakika mun kare maka wata ni'ima bayan wa'ancan da muka yi maka mun kare maka wata ni'ima ce da aka fare maka kafin ma wa'annan shine in a aina ila ummikum an yakunu fi bitabut faqad bi fi al-yam fa yalqil yam musa'i ya'qudu adul wa'du wallah wa alqaitu alayka duk wannan ne insha Allah maka yasa soyayya ta zuciyar Fir'aun duk da kin yara da yake yana yanka amma shi da aka sa soyayya ta zuciyar Fir'aun ne ima ce babba an bayyana wala kan mananna walqina walqaitu alayka mahabbatan minni ya ala in tabsu aqta har kai ta ci gaba duk a wannan lokacin Allah ya ba shi at-taura Allah ya ba shi at-taura haka yazo ya zauna da mutanansa har Allah ya halakar da Fir'auna ba ba shi at-taura sai bayan Allah ya tsirar da su sun aye ruwa sun taho da shi da mutanansa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce masa yazo su gana كان الله سبحانه وتعالى يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم تخطفتم بقرة ثم تخطفتم العجل من بعده وأنتم ظالمون سؤال إن كان كانت آية كنت بس تقرأ من سيدنا وآتينا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم ki sai a lokacin da ya je ba sannan Allah ya karbi shi ne Allah yake faɗa a nan cewa saboda tsayawar da annabi Musa yi a kan iya abin da Allah ya tsayar da shi daga lokacin da Allah ya tura shi a matsayin manzo bai wa Allah shi shigi ba bai wa Allah canja ba bai wa Allah ƙwanja ba bai masa ha'inci ba bai komai ba yayin abinda Allah yake so shi ne sai Allah ya san wa atin na musal kitabu tamaman alladhi ahsana tafsira dan sai muka ba wa annabi Musa littafin Taurat tamaman alladhi ahsana sakamakon abin da yake kyautata sai Allah shi ma ya fara masa kaga ni alladhi ahsana musla wanda suka kyautata aiki su ma kullun Allah fara musu nayi takartu in dai kai abun arziki to Allah ƙara masa ƙara mai wato filan kuma nan da zama wato bayan suka masa ni'ima bisa abun da yake na kyautatawa sannan kuma a tsawon da zai yi wato filan da kulli shi komai amma abun da yake gudu da kuma shi aka mota iya bani Isra'ila Allah ya tura shi gurin su iya bani Isra'ila Allah ya tura shi gurin su sune al'ummar da Allah yake tura maka annabi uku a lokacin da a cikin guri guda annabi a cikin askin a surat yasin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa azzabna bi ta'dil a ai kafin nan tunda mu kawo kaje gogon kan malamin yake cewa dole an rama sai an yi gogon shi yawa wala kad menene kake masne masu wasu mare masne ne fa azurna da tare da shi da mallan shi ogrib law madala ashab al tariq in arsalna alaihi masne lokacin da muka aika musu da annaba guda biyu fa kazzabu huma sai suka karyata su fa azurna da tare sai aka ara musu na uku an fahimta saboda gata sai aka ƙara na uku to sai da mana wato likulli sai wahudan kuma ya zama musu shari'a daga Allah wa rahma kuma dama shari'ar Allah abin da ke haifo musu samun rahama tana haifo musu samun rahama la allahum bil qa'i rabbihim yaqilu domin ko su sai imani da haduwarsu da Ubangiji aka ba su shari'a aka ba su littafi don su wato don su imani da haɗuwarsu da Ubangiji domin shi imani da haɗuwa da Ubangiji shi yake sa mutum ya yi aikin alkhairi in ba ka imani za ka haɗu da Allah ba shi ba abin da za ka yi aikin alkhairi ko da ka yi ma kana fahimta daga nan shike nan daga Kano sai Kaduna an fahimta to a'a daga nan ne sai lahira dan haka shi kuma tsarin dan adam bas tufirun alhayat ad-dunya ne wal akhiratu khairun wa abqa dan adam ya fi fifita rayuwar sa ta duniya saboda yake yake gani a gaban amma kuma lahira ta fi masa alkhairi kuma yake tabbatacciya Allah madaukakin sarki yace wa hadha kitabu anzalnahu mubarakun wannan littafi ne anzalnahu mun saukar da shi mubarak min ya albamin sa masa albarka to wannan kuma yana magana akan alqur'ani ma'ana yanda Allah ya ba wa annabi Musa littafi wanda yake da bayani akan komai kuma yake da shari'a kuma yake da rahama a cikin sa to haka wannan littafi na alqur'ani muka bayar muka ƙara akai shi muka sa masa albarka komai na alqur'ani mai albarka ne hatta abin da ya dan fara da alqur'ani su ka ga ya dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa alqur'ani albarka wato ta inda ake tsammani da inda ma ba a tsammata to wannan wato abinda ake nufi da albarka shine wato abin da yake daga asalin kalmar da daga annama ne wato cigaba ƙaruwa daga nan aka samu albarka wato mun san wa hadha kitabun wannan alqur'ani ne an zanna muka saukar da shi mubarak mun sa masa albarka a cikin
duk wani abu da ka nema a cikin littafi na albarka to a cikin alqur'ani akwai albarka da take sama da wannan a cikin akwai abubuwa take da sama da wannan dan haka ba abin da ya rage muku inda albarka kuke so a rayuwarku ko idan mutanen da ake karanta alqur'ani shine fattabi'u ku bi wannan alqur'ani dan kun bi duk albarkar da take ciki za ku gome da wata kuma sannan ku yi takatsantsan a wajen bin alqur'ani ma'ana ku yi takatsantsan kai ki dan ya zama da ku yi takatsantsan wajen wato kasancewa kun tsaya iya abinda alqur'ani ya ce domin ita ta tsawa abinda take nufi shine takatsantsan haka duk abin suka fassara shine takatsantsan an tambayi sayyidina ali me ce ce taqawani sai ce al-khawf min al-dhulm wal-amal bi-tanzil wal-istijab li-yawm ar-rahim ce abinda ake nufi da taqawa shine al-khawf min al-dhulm mutum ya ji tsoron Allah wanda yake shine mabuwai me takatsantsan wal-amal bi-tanzil ko mutum ya aiki da al-qur'ani wal-istijab li-yawm ar-rahim ko mutum ya shiri sau da ranar al-qiyama ranar da muka tattara kayan mu muka tafi gurin mutum ya shirin ta sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma da aka tambaye shi da yadda kawa sai ya bada misali ya ce ka taɓa samun farka a gurin da yake duk kaya ne ko ba ka da takalmi sai ya ce inda za ka samu kan naka ya za ka yi sai wanda yake tambaye shi zan dinga tsokana ƙafata ne inda na ga ba kaya sai san wala da ana san wala har in wuce gurin da kai take sai tafiya ta lafiya sai to wannan ita ce tafawa abubuwan da rayuwarka duk inda zaka faɗa ba ka duba hangen akwai wani abu da zai raba da Allah akwai wani abu da Allah baya so shine wannan kaya dan haka sai ka tsotso ta na kafanka har ka gama in ka mutu shikenan ka samu hanya ta dokar ka mutu amma in ba haka ba dole kullum za ka yi ta fama da samun matsala saboda baka kula ba ga guri da kaya kuma kana taka wani ta ce ta ƙa mutum ya taka wani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fattabi'u ku bi alqur'ani sannan kuma ku yi takatsantsan saboda Allah baya son shishigi Allah baya son wato ka shigan masa da abin da baya so duk in mun kalla za mu ga kusan tunda muka fara karatun karatu ne ake kai cewa abinda wato kafirin ƙuraishawa suke yi na ba daidai ba kuma suke dingina wa Allah duk karatun da mana kusan haka yake magana wani abu ne suke yi suka dingina wa Allah shine Allah yake turuce wannan abu ake tarburduga shi ana nuna maka babu wata mafita ba sai dai abin da Allah yake so wattaqu kuma ku yi takatsantsan la'allakum turhamun domin in dai kun yi haka to Allah zai muku rahama shi kuma indai kun ba alqur'ani kuma kuka yi takatsantsan cikin lamarin ubangiji to shi kuma Allah zai muku rahama zai saka ku a cikin rahamar Ibn Kathir yake cewa wato fihi da'awatu ila ittiba'i alquran a cikin wannan aya akwai kira ga musulmi ko ga mutane su bi alqurani mai girma wa yaraghabu subhanahu ibadahu fi kitabihi kuma a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala yana kudaitar da bayinsa yana kwaitar da bayansa kan alqur'ani su gane me yake cikin sa wa ya'muruhum bi tadabburihi kuma sannan Allah ya yi umarni a cikin cewa su yi tadabburin da domin tun da aka ce kai takatsantsan a ciki to duk abin da baka yi tunani a ciki ba kai ba takatsantsan a ciki wal amali bihi sannan kuma a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya yi umarni da mutane su yi aiki da alqur'ani والدعوه اليه كمان في كرا ايوا غريش وهو سبب بالبركه لمن اتبعه الله سبحانه وتعالى يا كبنت alqur'ani da albarka ga wanda yabi alqur'ani wa amila bihi kuma yayi aiki da shi fi dunya wal akhirah zai samu wannan albarkar ne kuma a nan duniya kuma zai same ta a lahira li'annahu domin shi alqur'ani hablullahi al-matin wato igiyar Allah ce wacce ke kakkarfa abinda na faɗa bar mu tsaya a kan wannan ayar in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kan ayoyin da suke gaba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan dalili da ku baki daya idan na yi kuskure a ciki kuma Allah ya gane dalilin kuskure na da kuma gafarta mu abinda ne na kuskuren ubangiji Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allahu a'tina aqibatan fil umuri kullaha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة akwai tambaya da aka rubuta wani ya rubuta cewa Allah ya dukan mahaifan malam da rahama tambaya malam menene kul'i to wannan ita ce gaba ta farko a tambayar kul'i shine mace ta yi amfani da wata dama da Allah subhanahu wataala ya bata idan wata matsala ta taso mata daga bangaren ta ba bangaren miji ba ta nemi mijinta ya sauke mata ta hanyar dawo masa da sadaikin da ya bata wannan shine kul'i ya tabbata a alqur'ani kuma ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin malaman musulunci sun yi magana akan wannan wato mas'ala ta kul'i din ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an yi kul'i ma a gaban sa na gaba tambayar ta biyu shine ina son ƙarin bayani akan kul'i yaushe ake yi to sanda ake kul'i shine sanda mace ta ga ba za ta iya zama da mijinta da kyautatawa ba daga wannan lokacin ba za ta iya masa biyayya ba kuma ya zama na ba shine yake cutar da ita ba ita ce take ganin cewa ba za ta iya zama da shi ba kamar yadda ya tabbata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya Rasulullah ina kyamar kafirci a cikin musulunci ma'ana abinda take nufi tana kin mijinta kamar yadda take kin kafirci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa zaki dawo masa da gonarsa sai ta ce za ta dawo da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to karbi gonarka ka sauke mata to wannan kaga kenan lokacin da ake kulki shine lokacin da mace ta gamsu ba za ta iya zama da mijinta ba ko ba tare da yana cutar da ita ba a'a ita ce take ganin cewa wato ba ta son zama da shi saboda wani dalili daga cikin dalilai na kiyayya ko kuma wato wani abu da take ganin ita ba za ta iya zama da mijinta biyayya saboda shi ba sai gaba ta gaba cewa shin ya halatta mijinta ya ce bai yadda ba ko bai halatta ba ya halatta mijinta ya ce bai yadda ba amma rashin yaddarsa to baya hana a yi hul'i din za a je gaban alkali ko wanda wato hukuma musamman a dai wannan zamani ko ma yaushe a ce hukuma ta amince kamar hizuwa mu a nan Kano wanda su za su duba su ga yanayin sai su wato ce a yi kul'i din don haka ko da ya ce shi bai yadda ba dama ba yadda su aiki ne ba zai yi wahala a ce mutum yana zaune da matarsa baya cutar da ita kuma baya son da shi namiji bai fiye zama da mace baya son ta kuma zai cutar da ita ba in dai baya son mace zai cutar da ita to tunda yake iya sauke nauyin ta a shari'a ba za ta iya ganin wani haƙƙi na rashin ciyarwa ko rashin mutuntawa ko kaza wanda ya jawo ba za ta iya zama da shi ba, to wannan wato ya nuna cewa ba da san zuciyarsa kenan za a yi kul'in ba. Shi ya sa ma aka ce a dawo masa da sadakinsa ko a dawo masa da duki aurensa, saboda a lallace shi ya je nemi wata matar ba laifinsa ba ne. To wannan ya halatta ya faɗa, in ya faɗa kuma amma ba zai hana a yi kul'in ba. Wannan shi ne gaɓoɓin tambayar guda uku. Shi kul'i tabbataccen abu ne a Alƙur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai sun haɗa a kansa. Kawai abinda malamai suke magana cewa in ya bayyana cutar da ita yake yi wanda cutar wacce ta sa yake take kinsa, to ba za a yi kul'i ba, sai a ce ya sake ta ko kuma a raba auren. Allah ya samu dace. Abinda na faɗa daidai, Allah ba mu ladan baki ɗaya. إن يكسكري أتكي كما ألا يغافر تام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.